الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسى كسادواء وإن مجلسي نامو البركة مجلسي لبك قرأت أشكل للتافي بسنة حسن المسلم littafi da ya kunshi al-azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake a munasabobi daban-daban a darasin da ya gabata darasi na hudu wannan shine na biyar a darasin da ya gabata mun karanta abin da ya shafi zikirin da ake ambata lokacin shiga banɗaki da abin da ake ambata lokacin fita to akwai tambaya da wannan waye game da abin da ya shafi addu'ar da ake cewa alhamdulillahi allazi azhaba 'anni al-'aza wa afani cewa mutum zai faɗi wannan lokacin da yazo fitowa daga banɗaki mun faɗi abin da zai faɗa a wancan kar wato abin da zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wato gufranaka ya ubangiji ina neman gafararka wanda yana cikin littafin sunan in banda sunan Nasa'i da sauran sun fitar da shi Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah domin ce wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra sunan al-sugra babu hadisin amma akwai shi a cikin sunan al-kubra to akwai abinda littafin fiqh suke kawowa samama sama fiqh na malikiya na cewa mutum ya ce alhamdulillah alladhi azhaba 'anni al-adha wa afani wannan lokaci su kara wa afani min al-bala na gode wa Allah wanda ya tafiyar min da kazanta kuma ya bani lafiya daga bala'i wato daga cutar da wannan abin zai iya haifar min da ban fitar da shi ba wannan kaal ko wannan zikirin ya zo a cikin sunan Ibn Majah ya zo a cikin riwayar Ibn Majah wanda yayi ta daga wanda ake ce masa Isma'il Ibn Muslim shi kuma daga Al-Hasan da Qatada daga Anas kuma wannan riwaya bata inganta ba saboda shi Isma'il Ibn Muslim dhaifi ne bil ittifaq malami sun yi jima'i a kan raunansa saurakar wayarsa ba ta inganta ba don haka ma ba mu faɗi ta ba banda wannan akwai abubuwa da ake tafuro faɗa ana cewa ana faɗa za ka ga a cikin littafin fiqh sun ka kawo kamar akwai waɗanda suke cewa mutum ya ce alhamdulillahi alladhi sawwaghanihi tayyiban wa akhrajani wa akhrajahu minni khabithan الحمد لله الذي سوغني طيبا واخرجه مني خبيثا وتنابولي والا ودي سامن وتوانا ابنشي مي دادي نشي cikin kwanciyar hankali sannan ya fitar min da shi yana karanta to shi ma nan bai inganta ba ko alhamdulillah alladhi razaqani lazzatahu الحمد لله الذي رزقني لذته واخرج عني مشقته وابقى في جسمي قوته سيوان سنا كوا سيوان نبي غنتبا ابدا كوا ينغنت شيني wannan gufranaka wanda shi kada yake inganta abin da yake fada wadannan duk ba su ma inganta ba to za mu tashi a darasin mu na biyar akan azzikru ba'd al-farag min al-wudu wato zikiri da mutum yake zai yi bayan ya gama alwala tun ya gama alwala me zai ce sai ka mana da daya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a wannan ya zo a cikin sahih muslim hadisi Uqba ibn Amir an Umar radiyallahu anhu عقبة ابن عامر يأتي من كسن شيء منافتاكيو دبو بمو وترانا من فتاكيو وناداو سينا سامع النبي صلى الله عليه وسلم عن كيو يشينا بعد حديث سينا جيشينا فيوا ودي الولاي كيو تتعلو لسا يسلا كركا بيو مقبل بهما وجهه yana mai fuskantar da fuskarsa ga waɗannan salloli biyu ko mukbirin alaihi ma bi wajhihi wa qalbihi yana mai fuskantar da zuciyarsa da fuskarsa wato ya taro hankalinsa da ikhlasinsa akan waɗannan rukuu'i biyu to ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna sai na ce kai wannan hadisi da daɗin ji yake sai na ga an taɓa ni a baya ana ce min ai wanda baka ji din ba ma ya fi wannan ina juyawa sai naga Umar radiyallahu ta'ala anhu sai yace ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya faɗi wannan shine yace wanda duk yayi alwala ya kyautata alwalarsa bayan ya gama yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace babu wanda zai kyautata alwalarsa ya faɗi wannan illa futihat lahu abwabul janna يدخل من أيها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يتياتي دكا من وان دي فتوى أنم بايجا غم على الولا ذا أبو دي مسقوه في الجنة بقوي يزا أبو جي كيسو لغا تكي شدا توانا شيني حديثا نكو قلا أقبى ابن عامر بيجيش لغا النبي صلى الله عليه وسلم يجيش لغا عمر رضي الله تعالى سورا كتكون وان دي رويتوش لغا أقبى daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci Umar ba yayin kuskure duk isnadin da aka samu ya ce an Uqba an Annabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa asara wudu'ahu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshen hadisin malamai sukan ce yayi kuskure saboda in ka ji siyakin yadda hadisin yake zaka ji cewa shi Uqba ba wannan bangaren ne ba ya ji karshen maganar ne a sayyidina Umar shi ya gaya masa wannan saboda haka sai ya ce Uqba ana Umar shi yasa malamai na musani suke ambata hadisin a cikin musnad Umar kamar Imam Ahmad ya kashi a cikin musnad Umar ya kashi a cikin musnad Uqba saboda ko da bangaren da Uqba yake Zaid ibn Hubab yana kawo shi daga Umar saka daga Uqba baya ambata Umar da malamai suka ce wannan ruwayar kuskure ce amma akwai ruwan da aka yi akwai hanyoyin da suka zo ta hanyar shi Zaid ibn Hubab yana batan Umar din a cikin isnadin wannan shine abinda ya zo a cikin sahih Muslim da wasu littattafai na sunna kamar sunan Abi Dawud kamar sunan kamar Muslim da Imam Ahmad to za ku ga a gaba ya ce da ku kamar nabi kenan abu na biyu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min as-sabirin wato kamar ko dai ka faɗi wannan to da in ya sa namba 1 yana nufin wannan zikiri ne da zaman kansa in ya sa namba 2 yana nufin shi ma wannan zikiri ne mai zaman kansa ya sa namba 3 yana nufin zikiri ne mai zaman kansa to wannan namba 2 da ya sa nan kuskure ce wannan Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min as-sabirin ta zo ne a cikin wannan da hadisi na Uqba ibn Amir wanda muke ciki a hadisi ɗaya ne ya zo kuma a siyaki guda ɗaya a wurin Tirmidhi sai ya fitar da wannan ƙarin ta hanyar wani marwaci ta hanyar malaminsa da ake kiransa Ja'far ibn Muhammad ibn Imran as-Salibi daga Zaid ibn Hubab har zuwa kan ibn Idris abu Idris al-Khawlani da daga Uqba ibn Amir radiyallahu anhu a cikin ruwayar shi Ja'far ibn Muhammad ibn Imran sai ya kara da cewa wanda ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ورواية سا شين يكال عقبان ما يفدونا سيما شيء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين سيكم أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. wannan duk wadanda suka rawaito hadisin Uqba ibn Amir duk hanyoyin da aka rawaito hadisin Uqba da su babu wanda ya kawo wannan ziyada wannan ƙari na Allahumma ja'alni min at-tawwabin sai shi Ja'far ibn Muhammad shi kuma Saduq ne wato wadanda suka saba masa wai Abu Bakar ibn Abi Shayba yayi tarayya da shi da ruwayar wannan hadisi daga Zaid ibn Uqba amma babu wannan ziyada Abubakar ibn Abi Shayba sika ne a dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisan nan ba su tabbaci wannan ƙarin ba sai shi kadai Ja'far ibn Muhammad shi kadai ya ambaci wannan ƙarin saboda haka wannan ziyada ce shadda wacce ba ta inganta ba ta zo a ruwayoyin wasu sahabbai kamar ruwayar Thauban da ruwayar Anas ruwayar Thauban da Al-Albani ya karfafi ziyadar da ita yace ziyadar tana da shawahid ma'ana tana da wasu ruwayoyi daban da zasu karfafa ta ta zama karfafiya yace akwai ruwayar Thauban akwai ruwayar Anas Al-Bahdi yace akwai ruwayar Ibn Umar to amma idan ka koma sai ka ga cewa duk ruwayoyin da aka ambata dukkaninsu masu rauni ne kwarai da gaske ruwayar da ya kawo ruwayar Thauban tana cikin Amr ibn Yawm wal Layla na Ibn Sunni tana cikin Amr ibn Yawm wal Layla na Ibn Sunni amma za ka samu a cikin isnadinta akwai wani da ake kira Ali ibn Yazid al-Sudai Ali ibn Yazid al-Sudai wanda malamai sun yi magana sosai a karwayarsa cewa musamman Ibn Ali ya yi magana a karwayarsa cewa yana da hadisansa a hadisuhu la tushbihu ahadith as-sifat hadisansa kodayaushe ba sa kama da hadisan amintattun malamai ya cewa yarwi ma la yutaba'u alayhi wa yarwi an as-siqati wa yarwi an as-siqati ahadith manakir wa yarwi an as-siqati munkara ko kuma wa yarwi an majhul shi ko dai ya rawaito hadisin da babu wani wanda zai masa wuta ba ba wanda zai goyi bayan shi akan hadisin ko ya rawaito hadisin da yake munkar hadisi mai rauni kwarai da gaske ko ya rawaito wata ruwaya daga majhul saboda haka kaga ruwaya irin wannan ba ya za a yi ta iya karfafa wata ruwaya shi dama can yana fitowa da ruwayoyi waɗanda suke ba ingantattu haka nan ruwayar Anas da Ibn Umar ta ba ruwaya ce da'ifa jiddan saboda ta zo ta hanyar Abdurrahim ibn Zaid al-Ammi an abihi wanda malamai suke cewa ya ruwi an abihi tammat yana ruwaito hadisai mara gurbi daga mahaifinsa to bayan ya kawo wannan ya ce shi ma bai ya ambaci cewa ta hanyar wannan mutane a karwaito su saboda haka duk wayoyin da Albani ya kawo domin karfafa wannan ziyadar ba za su inganta ba kuma ba za su iya karfafata ba saboda haka wannan ziyada ce wacce ba ta inganta ba abinda ya inganta shi ne kawai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shi ne ya inganta akwai a wata ruwaya ta Imam Ahmad wani isnadi ne Imam Ahmad akwai karin cewa summa nazara bi basarihi ila sama ya daga kansa sama ya zaga wasu daga dan yatsa su sun kalli sama sannan su fada ita ba wannan isnadin ta bai inganta ba ya rawaito ta ta hanyar wanda ake kira Abu Aqil Zahra ibn Sa'id shi kuma daga Ibn Annahi daga Uqba wanda wannan mashhuri ne ba ma san wane ne ba saboda ka wannan ziyada ta cewa ya daga idansa kansa sama ko ya daga yatsarsa ko kansa sama wannan bai inganta ba akwai wasu za su ce waja'alni min ibadati salihin Allahumma ja'alni min at-tawwabin waja'alni min mutatahhirin waja'alni min ibadati salihin wannan waja'alni min ibadati salihin shi wannan ko isnadi ma babu shi wannan kawai ne wasu ne kawai suka ba kara da kansu gara ma wadancan da ana kira isnadin sai dai ga matsalarsa, to wannan ba la asla da gaba ɗaya ba, bai da asali babu ba, inda za ka ga wajen annabi ibadu salihi irin kare-karen nan ne kowa ya ga dama kuma ya rushe suka kawai sai ce shi ba sai jona da larabci, to haka ce haka za a yi hukumu shi kenan, kowa ya ga dama sai ta kare-kare. A hakan ma an ja da wasu wanda sun kawo isnadi amma bai ana ganin isnadin bai inganta ba, ina kuma ga abin da ma la asla da saboda dai abu ne da ba za ka iya yin sa da ijtihadi ba, tunda yanzu ka dubi ladan da aka faɗa ga wanda ya faɗi wannan ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, aka ce illa futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a, wannan babban abu ne da ba zai yi kawai ka shirya larabcin ka ka ce idan mutum ya faɗa za a buɗe masa kofar aljanna ta gaba takwas ya shiga daga wacce yake so, shi yasa ma ko kula Zainab da Umar yake cewa ma qablaha ajabu, wanda baka ji ba ya ma ko wannan mamaki, saboda wani abu ne na lada wanda ba zai yi wa mutum ya yanka wa kansa lada har kawai shi a karan kansa ba tare da wahayi ba tare da nasiha, to shi yasa ba zai yi ka zo ka wasu tsare tsare baka ce su ma duk suna da wannan falalas suna da wannan darajar alhalin nasi bai inganta ba, ba wacce aka yi magana da ka faɗa ba haka take ba, dai wajen annabi ibadika salihin wannan abu ne da ko abu ne da annabawa suna roƙon Allah ya sa su a ciki suka mutane na ƙwarai, annabi Yusuf alaihi salam ya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, karɓi raina ina musulmi ka sanya ni daga cikin cikin salihai, saboda wannan abu ne mai kyau, to amma kuma a matsayin tasbihi da zikiri da zaka ce kana neman wani lada da aka kayyade da wannan, to shi yana buƙatar nasi ya buƙatar da su saboda haka sai a takaita akan wannan wannan shi kadai ya inganta wannan lafazin shi kadai ya inganta hadisin Uqba ibn Amr, saboda haka anan akwai kuskure guda biyu, kuskuren farko shine raba wancan Allahumma ij'al ibn at-tawwabin sanya shi a matsayin wani zikiri bai zama kansa, a yi cewa ba addu'a siyaki ɗaya suka zo in ma da ya zama karɓaɓɓe da ziyadar ta zama karɓaɓɓe za a faɗe ta ne a cikin siyaki ɗaya ba wai zaman kansa yake ba, wannan kuskure na farko kenan. Kuskure na biyu hadisin bai inganta ba, saboda haka kamata ya kada a sa shi duk da cewa shi ya dogara da Albani ya inganta shi, Albani kuma ya inganta shi dogaro da cewa yana da shawahid, yana da shawahid daga hadisin Sauban da hadisin Ibn Umar da hadisin Abu Sa'id da hadisin Anas, wanda kuma duk hadisai ne waɗanda al-haqiqa ba su inganta ba, suna da rauni kwarai da gaske da ba za su iya tashin wani hadisi ba. Sai na uku wanda ya kawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wannan Imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin Sunan al-Kubra ko kuma ka ce al-amal al-yawm wa al-layla, haka nan al-Tabarani shi ma ya rawaito shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat, al-Mu'jam al-Awsat sun rawaito wannan hadisi ta hanyar wani malami da ake kira Yahya ibn Kathir ibn Abu Ghassan daga Shu'ba ibn al-Hajjaj shi kuma daga Abi Majlis Humayd ibn Lahiq shi kuma daga Abu Sa'id shi kuma daga Qais ibn Abbad, Qais ibn Abbad shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, wannan shine hadisin yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wato cewa da sannan mutum ya bawa idan bawa ya alwala ya faɗi wannan yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, tarki ya tabbata gare ka Allah tare da gode maka, ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai, ina neman gafaraka kuma ina tuba zuwa gare ka. A ƙarshen hadisin yake cewa duk wanda ya faɗi wannan zikiri kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tab'in fa lam yukhsar ila yawm al-qiyamah, duk wanda ya faɗi wannan hadisin tubi'a fi raqqin za a kutiba fi raqqin za a rubuta cikin takarda da abin nan cikin fata فاتا وكذا أكيد وتؤجك أنت فأروه تاشا أجكين فاتا ثم طبيعي بطابع سنة لمسا استمشي وتؤام آلفي كينا بابو أبدا زي جانزا مغانا فلم يكسر إلى يوم القيامة وذا أكي ونم مغانابا وذا تاشي تبحث وتاشي القيامة وتؤنم مغانا شكينا تازم مسا ملا الكوري تكانا سنة الله har zuwa tashi kiyama sai ya rasa kankwanta wannan shine karshen abinda hadisin ya faɗa na ladan wanda zai faɗi wannan bayan ya gama rawala a wannan riwaya kamar da kuka ce ta zo ta hanyar Yahya ibn Kathir Abu Ghassan an shuba an Nasa'i a cikin Sunan Kubra ko Ahmad ibn Mudlaila bayan ya kawo wannan riwaya ta hanyar shi Abu Ghassan sai yake cewa hadha khata والصواب موقوف wannan ruwayar kuskure ce sawab ruwaya da take daidai shine hadisin mawquf ne wato ya tsaya akan maganar Abu Sa'id al-Khudri bai dangana ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace domin khalafahu Muhammad ibn Ja'far fa waqafahu Muhammad ibn Ja'far shine Muhammad ibn Ja'far gunda wani shahararren mai ruwaya daga Shu'ba ibn al-Hajjaj babu wani wanda yake da ruwaya wato yake da karfin ruwaya daga Shu'ba kamar sa wato asbatun nasi fi Shu'ba ya fi shi wannan da ya kawo shi an Shu'ba marfu'a saboda sai ya ce ya saba masa wanda ya saba Muhammad ibn Ja'far ya saba wa shi Yahya ibn Kathir wanda ya kawo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Muhammad ya kawo shi ne daga maganar Abu Sa'id al-Khudri kadai wato Abu Sa'id al-Khudri shi ya faɗi maganar saboda haka sai ya kawo shi ta hanyar Ja'far sannan kuma sai ya ce haka nan ma Sufyan al-Thawri haka nan Sufyan al-Thawri shi ma ya rawaita hadisin wato yayi tarayya da Shu'ba wajen ruwayar hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri mawqufan to kuma yana cewa ruwayar mawqufiya ce domin bayan shi Ja'far ibn Muhammad ya saba wa Yahya ibn Abi Kathir to Sufyan al-Thawri ya ƙara goyawa ruwayar sa bayan ta hanyar mutaba da yawa shoga a wannan hadisi saboda haka sai shi Nasa'i yake ganin hadisi ne mawqufi ba marfu'i ba akwai ruwayar Mu'az ibn Mu'az da tana cikin Shu'abul Iman na Baihaqi wanda shi ma ya kawo shi an shoba mawqufan kaga ya kara karfafar ruwayar shi Muhammad ibn Ja'far gunda abinda da ya kawo shi Tabarani da ya kawo shi a cikin littafin Al-Awsat sai yake cewa lam yarwihi al-Shu'bah marfu'an illa Yahya ibn Abi ibn Kathir babu wani wanda ya ruwaito shi daga Shu'ba ya kai shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan Yahya ibn Kathir Abu Bassan fama al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman ya kawo shi ta hanyar Abdus Samad ibn Abdul Waris ibn Sa'id al-Shu'ba marfu'an saboda haka ya samu wanda ya goya masa baya ba shi kadai ne ya ruwaice shi daga Shu'ba marfu'an ba a nan sabanin ba zai tasiri da yawa ba wato ko da mun ce hadisi ne mawqufi kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa idan suna sa'i din da harkar ilmin hadisi bayanin illolin hadisi ba kananan mutane ba ne kusan su ake jinjinawa a wannan fagen to ko da mun ce mawqufi ne to lahu hukmun ra'yi wato hukuncinsa ɗaya da marfu'i wato hukuncinsa ɗaya da wanda aka dangana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mun ce maganar ta tsaya akan Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ne yake cewa wanda ya rawala yace subhanaka allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in wa lam yuksar ila yawm al-qiyamati ko da mun ce wannan maganar duka Abu Sa'id al-Khudri ne yake faɗa idan muka dube ta sai muka abu ne da ba zai yi wata ijtihadi a wani shi wato kawai mutum ya yi wani kokarinsa ijtihadin sai ce ya gano idan aka faɗi kaza 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 za a yi wa mutum za a rubuta mutum a cikin takardar ko a yi cikin bata sannan za a sa masa stamfi sannan za a ji sa zuwa a kiyama ba za a tashi magana ba wannan ba zai yi ta ra'ayi ka faɗi shi ba dole sai da nassi marfu'i wannan shi ne ake cewa malahu hukmun rafi hadisi ne da yake da ya fito daga bakin sahabi amma hukuncinsa kamar ya ci dangana manzon Allah saboda me saboda ba zai yi a faɗi shi ta hanyar ra'ayi ba duk abin da ya shafi tantance lada a ce abu kaza idan ka yi shi ga lada iri kaza a faɗi wani lada da aka tantance shi a ce in ka yi shi ga abin da za a baka to ba zai yi ta hanyar ijtihadi kawai a yi shi ba dole ne sai in akwai nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kuma zai faɗa ba sai da wahayi kuma wanda zai masa wahayi shi ne mai ba da lada kaga kenan sai ya fito daga Allah ya ce in ka yi kaza ga irin ladan da zan baka mai kama kaza 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 shi yasa malamai suka ce ko da ka an ce hadisi ne mauqufi a irin nan to yana da hukumar rafi tunda ya inganta mauqufan din ya inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri ya bai inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri ne dan magana ma za ta tashi gaba da amma ya inganta zuwa ga hadisin da Abu Sa'id al-Khudri to anan za mu ce tunda har ya inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri falahu hukmur rafi hukuncin sa hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fatan mun gane wannan saboda haka a hadisin yana nan abinda za a iya faɗa ne lokacin da aka gama alwala za mu kula cewa wannan ita ce har ila yau kafaratul majlis to wanda suka zauna guri za su wasi su faɗi wannan ya zo a cikin kafaratul majlis wannan babu komai wato zikiri ko wani tasbihi ko wani abu addu'a ta zo a wani guri ko ta zo a wani guri wannan ana samu da yawa kalmar ikrar ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abu ne da ake faɗa sa tahiyya ake faɗa sa kuma ta zo har ila yau a bara zaman saboda ka wannan ba zai zama matsala ba wani ce to ya akwai iskali ya wannan abu an ce kafaratul majlis ne kuma sannan yanzu a ce har ila yau bayan an gama alwala a faɗa wannan babu matsala za a iya cewa ka faɗi wannan da in ka kula dukkan su abu ne wanda za su iya dacewa nan gurin za su iya dacewa wasu ruwayoyin ba sa ƙara ashhadu an la ilaha illa anta kawai yana zuwa ne da subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka wayawa na ga wasu ruwayoyi sun zo da wannan don haka mutumin da ya gama alwala zai ko dai ya faɗi wancan abin da ya zo a cikin hadisin Uqba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma ya faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duk wani abin da zaka faɗa ba wannan ba to zai inganta ba kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake cewa duk wani abu da zaka faɗa bayan ka gama alwala banda wannan to bai inganta ba duk da cewa shi ya ƙara da allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wanda muke wannan ruwaya a bisa bincike na dade ina bincike a kan tana ji maganar cewa ruwaya ce shadda amma na ƙara bibiyar ta na same ta a ruwaito ta daga wasu sahabbai kamar Ali a ruwaito ta daga Ali cikin musannaf Ibn Abi Shayba a cikin musannaf Abdul Razzaq amma duk ruwayoyin za ka samu da'ifa ne jiddan bai ruwayar Yahya Ibn Al'ala wanda rafidi ne shi ne sannan magayyaci ne na ƙarshe daga ruwayar mata inganta ba akwai wadda ta zo ta hanyar Amr ibn Thabit a cikin musannaf Ibn Abi Shayba wanda shi ma kazzab ne magayyaci mai dan dama da mai ce ruwayar Ibrahim ibn Muhajir shi ma kuma mai rauni saboda haka hatta ruwayar zuwa ga Ali shi ma bata tabbata ba akwai ruwaya a cikin musannaf na Abdul Razzaq daga Abu al-Aliya ya ji wani ya yi alwala ya gama alwala sai ce Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin sai Abu al-Aliya sai ya ce da shi al-wudu'u bil ma'i at-taharatu at-tahuru at-taharatu bil ma'i hasan walakin al-mutatahhirin alladhina tatahharu min adh-dhunub ya ce alwala da ruwa abu ne mai kyau amma al-mutatahhirin da ake magana a nan su ne waɗanda suka ɗaukaka daga zunubi ba suka yi alwala ba, wato kabai na nuna masa cewa wannan abinda kai ba shi ne zai sa ka zama cikin mota tsahiri ba sai ka bar zunubai. Wannan ruwaya ta inganta daga Abul Aliya wanda tabi'i ne daga cikin manyan malaman tabi'i. Sai al-zikr inda al-khuruj min al-manzil, zikirin da mutum zai yi yayin da ya fito daga zai fita daga gida. To nan zamu ga ya kawo mana wato zikiri guda biyu. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, wanda wanda rawaito shi a hadisin Anas, akwai shi a cikin Sunan Abi Dawud, akwai shi a cikin Jami' at-Tirmidhi, wanda aka rawaito shi daga Anas ibn Malik, wanda ya ji shi daga wanda ya rawaito shi daga Anas ibn Malik shine Ishaq ibn Abi Talha, Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas, kuma wanda ya ji shi daga ko ya rawaito shi daga Ishaq shine ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Wani hadisi yana cewa idan mutum ya fito daga gidansa sai ya ce bismillah, wato da sunan Allah, ko ina neman taimako da sunan Allah, tawakkaltu ala Allah, ina dogara ga Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, babu dabara babu wani karfi sai tare da Ubangiji Ta'ala. Idan ya faɗa haka yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي ووقي. وإذا فعل هكا يأتي مساء كفيت أنكسر مكة ووقيت كما أنزلك وهديت كما أنشر يدك. وسيجاتي تخبر أما بمعنى الدعاء ألا يسألك kuma ya kiyaye ka ya shiryar da kai, wato ka samu waɗannan abubuwa daga Allah. Wata naha anhu shaitan, shaitan sai ya ƙara nesa da shi, to sai ya ƙara ja baya idan ya ji mutum ya faɗi haka. Fa yaqulu li shaitanin akhar, in ya ga wani shaitan ya nufo shi, ya nufo wannan mutum, sai shi shaitan ya ce masa kaifa laka bi rajulin, ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka isar masa kuma aka tsare shi, wato ya za ka iya da shi, al'amarin sa a hannun Allah yake, ba yadda za ka yi da shi sai dai ka hakura, yau ba ka da rabo a jikinsa. Wannan shi ne ita ce ruwayar Anas ibn Malik wanda wasu malamai suka inganta shi, to amma Imam al-Bukhari kamar da yake cikin Ilm al-Kabir na Tirmidhi, Imam al-Bukhari yana cewa wani hadisi an babu shi daga Yahya ibn Sa'id, shi kuma daga Ibn Jurayj, shi kuma daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, haka isnadin yake. Bukhari yake cewa ni wani hadisin Ibn Jurayj shi ya ji shi daga shi ya rawaito shi daga Abdullah daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, wanda ni ban san cewa yana da sama daga wajen sama, wato bai ji hadisi daga wajen sama, bai ji hadisi daga wajen sama. Sannan kuma wala a'rifu, wato bai da wani hadisi daga wajen wannan sai wannan hadisin. Sannan kuma wala a'rifu li Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha sama'an min Anas, sannan ban san cewa shi Ishaq ibn Abi Talha ya ji wani hadisi ko ya ji wani abu daga Anas ba. Wato abinda Bukhari yake cewa hadisin akwai inkitai a cikin sanadinsa, wato sanadinsa bai sadu da juna ba, sanadinsa a katse yake a tsinke yake, saboda a gurinsa Ibn Jurayj wanda shi da Abdulmalik ibn Jurayj wanda dama ya shahara da tadlisi, ya shahara da tadlisin saqabih mai muni kwarai da gaske, da mai zai sani du'afa ya kan cire masu rauni a cikin isnadi. To Bukhari yana cewa ni ban san cewa wannan ابن جريج يا جوانا أبو الذي إسحاق ابن أبي ابن عبد الله ابن أبي طلحة سنة شيكو عبد الله ابن أبي طلحة بزن شدة شوا يا جوانا أبو الذي أهلس فأبن ديك شوا حديثي نيوان ديك منقطع حديثي منقطع كما حديثي ني ضعيف هكذا الدارة قدني أتكن إلن ناشي أتكن إلن لتاب إلن يكي تيوا والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق ما قنا تدسكيا ابن جريج بيجوانا حديثي لدى إسحاق ابن أبي طلحة تولى قبو ما يجيب وقال انهر أمسى مئلو وانا إسنادي إسنادي بلغي كيلا مالي يا رجاء روشي سورا كبسة وانا مغنقنو بمن يانا مالا بي إمام البخاري بايس abinnan dara kudni kuma ba mu samu wata magana ta wani babban malami a lokacin su ba koka ko gabanar su da ta shadda ta saba wata su haka dole zai zo daga baya ya ce isnadin ya inganta to zai na bukatar kawo da ni Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin da ta wannan hanyar dole hadisin ya zo ta wata hanya daban amma bai inganta cikin Albani ya sa shi cikin daifa ta hanyar azurtarwa ina jin saubani ruwan Abu Huraira amma Albani ya ce mai rauni ce kwarai da gaske ya ba a fata sosai ya ce wannan ita ce ruwaya da ta inganta ruwaya ce da ka cikin ta hanyar wani Harun al-Arabi na Abu Huraira ce wannan Harun al-Arabi wannan Harun yana da rauni sosai saboda haka ruwaya sai ta inganta ba kuma ya zo da wasu kare-kare ba a cikin ruwa sai da babu a wannan saura ka sa ta cikin sai hadisin daifa wannan kuma ya inganta ta cikin littafansa kan sahihul kalim at-tayyib na Ibn Taymiyyah da yayi aiki a kansa kama at-ta'liq ar-raqib da yayi akan at-targhib wat-tarhib amma a cikin bayanansa duka bai kawo maganar Bukhari ba bai kawo maganar Darqutni ba wanda yake nuna bai kai gare su ba bai gansu ba dan da ya gansu alƙalla in ma bai amince ba zai kawo a bisa al'adarsa yadda yake wajen bayanin hadisai in ya ga magana wacce take nuna raunin hadisi ta wani malami shi ko bai gamsu da ita ba so zai kawo ta sannan ya maida mata martani to amma anan gaba ɗaya bai kawo maganar Bukhari ba kawo maganar Bukhari da ta Darqutni ba mai abin wasa bace ba zai yi wa ce kawai ya shayi kawai ya shiru alhalin ya gani ba saboda haka bai ga waɗannan maganganu biyu ba na al'ilal kabir da na al'ilal kabir na Tirmidhi da ya kawo daga malamin sa Bukhari bai kuma ga maganar Darqutni ba saboda haka bisa maganar waɗannan malamai manya da damun ana maganar hadisi ya kaga ba kamar ya sa su sabu dai da Sheikh Nasiruddin Albani ba duk da girmansa da matsayinsa da abin nan saboda haka ruwayar bata inganta ba saboda akwai inkifai a cikin sanadinta Ibn Jarayj bai ji wannan hadisi daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ba kuma shi kansa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha shi ma Bukhari yana cewa wala arifu lahu sabaa min Anas ban san shi da yana da wani hadisi wani abu da yake daga Anas ba ruwaya ta biyu ko ce a zikiri na biyu shine Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw ijhal alayya wato Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari da kai an adilla da in bace aw uzalla ko a matar da ni aw azilla ko in zame aw uzalla ko azamar da ni aw azlima aw uzlam ko in yi zalunci ko a zalunce ni aw ajhala aw yujhala alayya ko in yi wauta ko a mummuta wato idan zai fita ya faɗi wannan ruwaya tana cikin sunan littafan sunan tana cikin sunan Abi Dawud ila yau tana cikin sunan Jami'u Tirmidhi tana cikin sunan Nasa'i tana cikin kuma sunan Ibn Majah wasu malamai sun inganta ta ruwaya ce daga Sha'bi عابر بن شراحيل عن أم سلمة، عابر بن شراحيل عن أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون لك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشيني إسناد الرواية هذا تهنجر شعبي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من منزله فقال اللهم إني أعوذ بك، وإذا خرج من منزله قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أما علي بن المديني، علي بن المديني مال بن بخاري كما مثلا إلى الحديث مثلا إلا لنا حديث أين تشوى شي شعبي عابر بن شرحبيل الشعبي لم يسمع من أم سلمة wato bai ji wani abu daga Ummu Salama akwai wasiƙa tsakaninsu. Duk sanda malami ya ce wani bai ji daga wani ba isnadi yana nufin akwai intiƙali salsalar ta fi ka'idar hadisi kafin ya samu karbuwa sai salsalar ta cika kai da ka ce ka ji daga gunwa ka ji wani to a bincika daman ka ji wasu abubuwa a wurinsa ko ba a kawai dai ka ce da yi wani sai an tabbatar da cewa ka ji sannan shi ba daga waje shi ma daga wani to a tabbatar ya taba jin wani abu abinsa ko bai taba ji ba shi yasa dan sun yi amfani da kalmar an ba ta nuna kaji daga mutum sabanin sami'tu ko haddasana ko akhbarani wannan yana nuna kaji amma idan an yi kawai mutum ya faɗa to ita an tana iya ɗaukan ya ji tana iya ɗaukan bai ji ba don haka ba a cewa ya yi ƙarya don an ce an wani ya ce an wani ba a cewa ka yi ƙarya bari a ce yanzu ya zama baka yace a ya yi amfani da wata kalmar da take ɗaukan ma'ana biyu za ta ɗauki ma'anar ya ji za ta iya ɗaukan ma'anar kuma da wasiƙa tsakaninsu akwai wani wanda ya ji yadda shi bai ji kai tsaye ba to in har ba a samu wannan salsala ta haɗu da juna ba to an samu abin da ake cewa inqita'i inqita'i kuma shi ne ɗaya daga cikin abin da suke raunana isnadi haka a nan Ibn al-Madini shi yana ganin wannan hadisi wato bai cika sharaɗin siha ba bai cika sharaɗin inganci ba wanda haka at-Tirmidhi ya inganta shi at-Tirmidhi da ya kawo shi ya ce hadisi ne hasanun sahih hadisi ne ingantacce haka nan al-Hakim Abu Abdullah ne Saburi shi mustadrak shi ma inganta shi haka nan Zahabi ya inganta shi hakanan Nawawi shi ma ya inganta shi a cikin littafinsa al-Azkar sanan a ƙarshensu Albani shi Nasiruddin Albani shi ma ya inganta shi amma akwai inqita'i yadda abin ne yake faɗa saboda haka za mu ga abubuwa guda biyu waɗanda ya kawo wajen shiga fita daga gida za mu ga cewa duk akwai magana a kansu kuma duk maganar da aka yi a kansu shi ne inqita' usanad sanadin bai samu cikawa babu ittisali da hadisin Anas da ya samu inqita' usanad da hadisin ita Ummu Salama wanda shi ma ya samu inqita' usanad bisa ga abin da Shehul Ilal ya faɗa Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala to kenan idan mun tafi aka cewa hadisan ba su inganta ba to kenan da za ka fita da gida ba za ka ci komai ba da wani zai ci to shi kenan kuma yanzu zai a fasa cewa komai kenan tun da a ce ba abin da ya inganta sai yi shiru to ka'ida akwai abin da ya inganta to anan kana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana jingina wa annabi ne ka ce annabi ya ce kaza 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 ka'idar ilimin hadisi shi abin da yake bincike a nan shi ne a bincika ya ce ko bai ce ba ba wai za ka ce ko kai ba za ka yi zikirin ba ko za a ya faɗa ko bai faɗa ba in an tabbatar ya faɗa to shi ke zana magana ka ta ma ƙare kan ma ƙara taso ta annabi ya faɗa saboda haka duk sanda aka fita kawai girma ka faɗa kuma ka ce kai tsaye annabi ne ya ce ka faɗa in bai faɗa ba to shin in na fita zan yi addu'a ko zan nemi Allah ya abin nan wannan ba matsala don ka yi addu'a don za ka fita ba kuma bai arfi ne mu rikala sai ɗin ba a rikini mu fara yi sai ɗin ba jari ɗin bai da dunka sultana nasira أدخلي مدخل سلك وأخرجني يا أبن كذي كشددني وشجاع تجسكيا كفتدني وفتا تجسكيا الدعاء لوك تجد ذاك في تقوذا كشجاع بالي في بيت الله كتيني ما يتبكيك يا أرجيك فما دعا شعب أبنده كتير كلمه من دكي أبنده سوجد الدعاء النبي يقويا مكس أقوي مبنج سوراك إذا الدعاء أقوان يبني يتكي جكي كروك الله ko kai girma ma Allah ko kai tasbihi alladhi yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa fi kulli ahyani ko da lokaci ma ka ambaci Allah kai tasbihi kai zikiri ka ambaci Allah wannan duk ba laifi a ciki wannan tasbihul mutlaq ne azzikrul mutlaq wanda ba a yi masa haddi ba a iyakance shi ba a cewa an hana ka in ba a yanayin da aka ce ka ambaci Allah a ciki ba da shi ma a wannan yanayi ba za a ce an hana mutlaqul zikri wato da shi ma akwai azzikr bil qalb ana ambata Allah da zuciya ko da ba a yi da harshe ba to za a yi da zuciya ka tunanto ubangiji da sauran ko lokacin qada'ul haja misali yana kan ba sai ya gumi ya kata saka gaba zai ka subhanallah subhanallah amma a zuciyarsa zai halarto da girman Allah ya halarto da ni'imar ubangiji wannan ba laifi ba kuma shi ma yana daga cikin wala daga cikin zikiri saboda kashi azzikrul mutlaq ko ba sabu da take mutlaqul zikri ko ba sabu da take sannan ita ma addu'a ko ba abu da take idan salaka ibadi abi fa inni qarib ujibu da'watat da idana saboda ka idan har mutum ya arkal gumin ya amfani da shirki da zai shiga ko zai fita wannan ba a tare laifi kawai maganar da ake yi shin zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fita ka ce kaza kaza to ne ya ce malama hadisi suke tattaunawa akai suna bincike su gano ya ce hakan ko ba a bincike ba zaka ba zai hana ka faɗa ba amma ba da niyyar cewa hadisi ne wa fudi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai الذكر عند دخول المنزل وانت ذاك فتا تو ذاك شغو بكا داو كا داو اني ذاك شي تو شي ده سي كاو بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله وتو اذا زي اذا يجي داو زي شي غدا سي تي بسم الله ولجنا رسول الله muka shiga wa bismillahir kharijna kuma da sunan Allah muka fita wa ala llahi rabbina tawakkalna kuma bisa ga Allah ubangiji mu muka dogara summa yusallim ala ahli sanan wa iyalansa sallama wannan riwaya ce da aka samu daga Abu Malik al-Ash'ari Abu Malik al-Ash'ari da hadisi yana cikin sunan Abi Dawud kuma Sheikh Nasir bin Sheikh Abin Sheikh Ibn Baz ya hassana sanadinsa cewa sanadinsa hasan ne sai dai shi ma akwai magana akwai intisalinsa shi ma akwai magana Abu Hatim Razi saboda asali riwayar Shuraih Ibn Ubayd ce daga Abi Malik al-Ash'ari Shuraih ibn Ubayd daga Abu Malik al-Ash'ari Abu Hatim al-Razi ɗaya shi manyan malaman hadisi na farko a dabbakar Imam al-Bukhari ke ɗajen su ɗaya da Imam al-Bukhari ko masanin harkar ilahi ilal hadis yana cewa riwayar Shuraih ibn Ubayd an Abi Malik mursala wato riwayar Shuraih ibn Ubayd an Abi Malik mursala ana bai jiba Shuraih ibn Ubayd in yace an Abi Malik to bai ji hadisin daga wajen sa kaga shi ba akwai abin da muka faɗa ba in kitabi cikin sanadi sanadin bai tabbata ba kaga wannan magana ce wacce ke ita ce abin dogaro magana ta irin waɗannan malami ba a iya tsallake ta da sauki musamman ma in baka samu wani irin sa ba ya saba masa da yau zaka samu kamar Bukhari ko ka samu Abu Zur'at al-Razi ko wani mai girma irin waɗannan sun yi to shi kenan sai a ce to a duba a gani wanne ne ya karfi hujja to amma in har suka yi magana baka samu wanda ya saba musu ba wani daga baya musamman a ce a wannan zamanin ne ko zamanin da yake gabanin wannan wato al-azmanul mutaakhira wanda yazo ce ya saba musu shi ya ragarin a karba kawar da kai daga maganar su to wannan zai wahala kwarai da gaske haka isnadin munqati ne bai inganta ba shi kansa albani da farko da ya ce hadisin isnadu sahih albani shi karan kansa sannan daga baya ya ce ya gane cewa hadisin yana da intifai shi kansa sai ya dawo daga rakiyar inganta hadisin daga baya shi da kansa ya ce ya gano hadisin yana da intifai ya yi bayanin sa cikin silsila hadisin da'ifa mujallid 11 ya yi bayani ya dawo daga rakiyar tabbatar da hadisin Sheikh Ibn Baz ba malik bane da ya ba da lokacinsa mai yawa kan harkar hadisi da cewa yana da musharaka a ciki amma ba kamar Sheikh Nasiruddin Albani ba wanda shi gaba ɗaya ka tokan rayuwarsa duka ya ƙara da ita ne cikin harkar bincike da hadisi saboda wannan hadisi ta fuskar riwaya bai inganta ba akwai hadisi a cikin sahih muslim da yake cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukulihi wa inda ta'amihi qala ash-shaytan la mabita lakum wa la asha hadisi ne sahihi a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci Allah lokacin da zai shiga gidansa sannan da ya zo cin abinci nan ma ya bismillah to shaytan yakan ce wa abokansa abokan tafiyarsa ku zo mu kama na namu ya namu tafi bar gidan nan la mabita lakum ba ku da gurin kwana a gidan nan wala asha ba ku da abinci a gidan nan saboda ya yi bismillah lokacin da zai shiga da aka masa abinci ya yi bismillah to shi zai ce ki ku zo mu tafi ba mu da gurin kwana ba mu da abinci ba mu da accommodation a nan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan ya ambaci Allah lokacin shigarsa sai kaga idan zaka shiga gida zaka yi cewa bismillah an gane ko to zaka yi ta bismillah kawai da muka ce abun abu dai da abin da zaka yi ka hada da sunan Allah ka nemi taimako da sunan Allah akwai bambanci tsakanin a ce ka ce bismillah da a ce ga wata zikiri kamar yanzu wannan bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna kaga wani abu ne dogo da yake a tsare a ce kuma annabi ne yace ka ce haka to anan shi ne malawi su ce a wannan bai ganta ba in a ce bai ganta ba ana nufin ba kai bismillah zaka shiga gida ba hadisin muslim ya ce wanda zai shiga gida ya ambaci Allah shi kaga zaka yi bismillah zaka shiga gida assalamu alaikum an fahimta amma wannan ruwayar da ya kawo mana anan ruwaya ce mai rauni ya dogara da Sheikh Nasiruddin Albani da ya inganta ta a cikin sahihul kalim tayyib daga baya kuma ya ja da baya ya fasa a cikin littafinsa da'ifa a can mujallar 11 da yake shi da kansa ya gano hadisin yana da rauni saboda ka ya dawo daga rakiyar inganta shi da yayi in kifa'i da ba wani abu ne mai wuyayi ya fi sawa a fada cikin kuskure da nan saboda shi sunaye ne mutum biyu wanda ya ce an wani sai ka yi bincike kwarai da sai ka gano cewa wannan bai ji daga wannan ba amma maganar wannan amintacce ne wani ba amintacce ba ne wannan ga wanda ya shahara cikin harkar hadisi zai rike sunaye da ya ga wani bakon suna sai shiga bincike a kansa waye shi kuma wannan amma in har ka amince wannan amintacce ne wannan amintacce ne to gane cewa kuma wannan ya ji daga wannan shi daga shi kuma wani abu ne da baya bayyana da wuri shi kuma sai ka koma littafai musamman littafan da suke magana akan in kitabi da ittisali ko littafan da suke magana akan jilal to kaga wannan yana buƙatar wato shi ma wani aiki na musamman ya sa hadisi ɗaya sai kai kwana da kwanaki wallahi hadisi ɗaya zaka iya kwana da kwanaki kana bahasi a kansa kuma wani lokaci sai kai nisa kana ganin kamar ka kusa samun bakin zaran kawai kana komawa su littafa sai da su dawo maka da aiki ɗan shatan duk sun rikita maka lissafi kuma sai kana ganin kamar ka kusa cimma hadisin ya inganta kawai sai ka ga wasu hanyoyi kuma na hadisin gaba daya sai ka samu kai sai to wannan yana faruwa wani abu ma sai kai ka ga karshe ka cika hakura ba za ka iya kaiwa ga wani hukunci guda daya ba wai hadisin da na tunawa sai da kai wata daya bayan mun yi taron dangi a kansa lokacin muna masassi bayan mun yi taron dangi a kan hadisa wurin wulogun kan hadisun da wala gaskar wuri na abu hurairu wata ɗaya muka yi muna darasi a kansa kuma ba wai darasi a kan ma'anoninsa ko yaya kuka hawa darasi a kan asanin ɗinsa sanadi na shi da ya yake yana da fuskoki da yawa wanda ya ɗau lokaci mai tsawo kuma taron dangi ne kuma dukkan mu mun gama kulletul hadis za mu fara mun fara masters ba ma wai yanzu muka fara kulletul hadis din ba saboda hadisi yana da wannan Allah ta'ala ya ba mu dacewa anan za mu tsaya sai wani karo insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.